Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esteru, jagorar shirin. Wannan makon muna dauke da shiri na musamman inda wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya za ta gabatar da shirin da suka tattauna musamman da wasu kungiyoyi game da matsalar shaye-shayen miyagun kwayoyi musamman yadda ta shafi mata da matasa. To yanzu bari ni ka ku ga Madina a Abuja.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na Adena Shan Kwaya wanda ke zuwa daga ofishin watsa shirye-shirye na muryar Amurka dake babban birnin tarayya Abuja. Yau ina tare da wasu manyan baki guda biyu. Da farko akwai Zainab Ibrahim Khalil ta kungiyar Young Ambassadors Against Drug Abuse Initiative. Kungiyar an fi sanin ta da sunan Yadei. Sai Rejoice Yarima Kolomi ta Northern Nigeria Women for Social Change Initiative. Dukan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu suna taimakawa ne wajen yaƙi da ɗabi'ar shan ƙwaya ko kuma mu'amala da ƙwaya ko kuma saye da sayarwa da ake yi ta ƙwaya da ya fi yawa a waɗannan jihohinmu na Arewa, wanda a yanzu haka ya zama mana ruwan dare game duniya. Ba a kan yara kaɗai ba, ya koma har kan iyaye mata, da yanzu haka aka ce su ne ma suka fi shan kwayar, suka fi amfani da ita, suka fi mu'amala da ita, har suka kai ga koya ma ƴaƴansu, ko ma wasu ƴaƴan ma suke koya ma iyayen. Saboda haka wannan ya zama babbar kalubale a gare mu da kuma waɗannan kungiyoyi da ke kokarin ganin cewa an yaye wannan muguwar ɗabi'a da a yanzu haka ta dame mu a wannan ƙasa ta mu Najeriya. To bari fara da ke Zainab Ibrahim Khalil. A wannan kungiya taki, wayene irin bayanai zaki bamu a yanzu na irin waɗanda kuke dubawa ko kuma kuke sa ido akan su akan harkokin mu'amala da ƙwayoyi masu samaye?
To kamar yanda sunan kungiyar take Young Ambassadors Against Drug Abuse, yana nufin da cewa matasa sune inda focus din mu yake, sannan sune mafi yawa da muke zuwa kaman makarantu da community haka nan don mu fadakar da kansu akan illan kwaya. To kungiyar ma asalin ma wanda ke da kungiyar ma matashi ne, yaro ne kawai dan shekara 14. Shi ya duba ya ga da cewa a cikin ƴan uwa akwai wanda cousins haka nan ƴan uwa ya lura da cewa idan suka zo gida, musamman da in ya zo gida sai kaga kowa yana dan kauce mishi, ana dauke jakkuna, sai wata rana sai tambaya da cewa wai me yasa wani kaza idan ya zo kowa na neman ya kauce mishi, you know, in ma abu ya ce yana so ana Allah Allah a bashi dan dai ya bar wuri. So sai aka yi mishi bayani, sai ya ce au, amma to why is it that ba za a iya taimaka mishi ba, maimakon ana kauce mishi? To sai aka nuna to ko an kai shi asibitin yakan so ya gudu, ko kuma wani lokaci sai kaga ya zo gida ma yana da wannan in abin ya dan tabo shi ya ce zai duki wannan zai dai illa dai a gida, ko kuma ya dauki abu ma sai kaga sai ya ce sai an biya shi, sannan shi ma sai ya maida abin da ya dauka. To daga nan kuma sai ya ga da cewa to in ma makaranta zai je za ka ga yara maimakon a ce sun je makaranta suna boye wani wuri ana shaye-shaye. Tun sai ya ga da cewa to ai kowane ƙasa a duniyan nan ƙarfin kowane ƙasa na hannun matasan ƙasa ne. To idan aka wayi gari da cewa matasan da ya kamata a ce gobe su ne shugabanni sun fada kan shan ƙwaya, kuma kin san illan ƙwaya ya wuce abinda ake tunani, ba ƙwaya ba ne. Idan mutum ya sha ƙwaya zai sa shi sata, zai sa shi wannan abinda suke ce ma cultism, wanda za ka ga yara suna makaranta maimakon su sa ido a makaranta sai zama da cewa sun maida kansu wani ƙungiya da za su iya ko su kashe malamai
ko su ta'addanci,
yawa su yi fyaɗe ma mata. Mafi yawa kina ganin fyaɗen da ke faruwa me ke kawo shi? Yara ne matasa, suna ganin kansu okay mu mun kai wani, saboda idan suka sha suna ganin da ni da kowa ma ɗaya ne muke. So zan iya abin da duk na gada ma kuma ba abin da zai faru. Yara mata kuma kamar yadda kika faɗa ne, an ce cikin hudu masu shan
mata hudu
ko kuma mutane hudu masu shan kwaya akwai mace guda to idan ɗaya mace ne
mun akai lissafi Najeriya mun kai miliyan 200 ko fiye da haka
yawa
ai ko za a samu mata miliyoyi kenan
dake cikin wannan masifa kamar yanda ake ce coronavirus pandemic to kwaya ma pandemic ne
ya zama mana pandemic
to a ce ɗaya mata na shan kwaya ki tuna fa ko me mutum ya zama a rayuwar nan sai ya samu tarbiya daga wurin ɗaya mace saboda ɗaya mace ita ce uwa to sai a tashi yo an wayi gari ba ma ƴaƴan suke sha ba sai kiga yara sun tashi a gida akwai wanda muka yi mu'amala da shi yaro ne shekaran shi 13 amma uwar shi tana sha
kuma ba shi ya koya mata ba
ita ta koya mishi
to jama'a ga lokaci yayi halin sa anan zamu dafa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da yau ta gabatar da shirin ni Binta Esyaro da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya.